الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yau mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 24 ga watan Zulkaada shekara ta 2435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 19 ga watan 9 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Jami'us Sahih kafin darasi na yau ba laifi yan tambayoyi suka iya gabata tambaya ta farko dan uwa ke cewa menene ma'anar fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul ma'ida ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun a takaice ita wannan aya ita ce dalilin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta giya sai dai daga cikin abin da ayar ta kunsa na abubuwan da Allah ya haramta bai takaita ba akan giya kusan abubuwa hudu ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta su a cikin wannan aya Ubangiji ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladhina amanu ya ku jama'ar mu'minai ma'ana ya ku jama'ar da kuka gaskata ubangijin ku kuka gaskata manzanninsa ku san da cewa innamal khamru lalle ita giya idan aka ce al khamru kamar yadda bayani ya gabata an ciro shi ne daga as-satr wa tabdiya idan aka ce al khamru ma'ana rufe abu a lullube shi don haka wato marfin kai ake ce masa himar an gane ko domin yana suturce ma'ana shine gashin mace to don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana bayani a fili ka'ida ce yadda wannan karkashinta zaka fahimci cewa ita giya ba ta takaita ba akan abu nau'i daya daya idan aka ce giya duk abinda ke rufa hankalin bawa ya kasa gane abinda zai amfane shi balantana ya kusance shi ko ya gane abinda zai cutar da shi balantana ya nisance shi shine ake nihi giya dan haka manzon Allah ya ce duk abinda ya sa mai wato giya ne an gane ku domin abinda ake cewa maye shine ma'ana hankalin mutum ya gushi dan haka da wanda ya sha giya ta kulba da wanda ya sha valium da wanda ya sha tramon da wanda ya sha wiwi dukkan su gaba ɗaya sunan su giya a hukunce hukuncin su daya to shine Ubangiji ta'ala ya ce lalle wato giya sai ya ce wal maisir wato da caca wanda caca ita ma nau'ikan ta sun yawaita akwai ta sukuwar dawakai akwai ta kwallon kafa akwai ta kwallon kwando akwai wata take ta kati, akwai wata take ta dabobi da ake hada su fada, duk wasu abubuwa ga su nan nau'i-nau'i na caca sun wuce a lissafa. Har ma wasu an wayi gari suna caca, kamar misali in ana zaune sai a ce wanda wa zai fara fitowa daga waccan kwane, sai ka ce kai ka kama namiji, sai a ce to zo jikka shi ma ya zo jikka, shi ya kama mace, in mace ta kenan, in mace ta hudo kenan ya ci ka jikka, in namiji ne shi ma ya ci. Duka nau'ika ne na caca da mutane suke yi. To shine Ubangiji Ta'ala ya ce wal maisir, wato da caca. In aka ce caca shine ka kawo kudi, in kawo kudi, ko ka kawo wani abu mai sunan dukiya, ni in kawo wanda za a yi wani abu, in ɗaya rabauta daga cikinmu kenan shi zai kwashe duk abin da aka tattara, wannan shine ake kira da caca. Shine sai ya ce wal ansabu, wato da gumaka. Lafazin ansab jam'i ne na nusub, idan aka ce nusub wato shine gunki, an ce masa nusub domin ana girka shi a kafa shi a zo ana bauta masa, don haka wannan ya hada dukkan gunki da nau'ikansa. In aka ce gunki shine kenan abinda aka sassaka, duk da cewa akwai bambanci tsakanin as-sanam da al-wasan, kamar yadda malamai suke bambantawa malaman lugha. Idan aka ce al-wasan duk abin da yake da hutu kenan, in ma na dan adam ko na dabba ko na tsuntsu wanda aka rike shi ake bauta masa. Idan aka ce sanam, duk wani abin da ake bauta masa, sawa'an yana da hutu ko ba shi da hutu, dutse ne ko icce ne ko kurama ce ko mai dene, to shine gaba ɗaya duk wani abin da ake bauta masa koma bayan Allah ya shiga karkashin abu, shine yace wal asnam, wato da gumaka. Wal ansabuka, yace da gumaka. Sai ya ce wal azlam, wato da kibban duba. Lafazin azlam jam'i ne na zalam, idan aka ce zalam shine kibiya ta diba, wanda da kibiyoyi ne suke nutsar da su a cikin ruwa. An wata alama a jikin wata wadda ta dago sama kenan, in wadda ake nihin cewa an mata alamar cewa in ta dago sama kenan akwai alkhairi a cikin al'amarin, wata an mata alamar cewa in ta dillo babu alkhairi a cikin al'amarin. To wannan ya hada dukkan wani nau'i wanda yake na diba, ana kiransa al-azlam. Duk wata hanya da za a bi a bada labarin abinda zai je ya zo nan gaba daidai da sai wanda daya, to wannan duka ya shiga karkashin wal-azlam. Gaba ɗayan waɗannan abubuwa da Allah ya zano sai ya ce rijisun min amali shaytan, datti ne daga cikin aikin shaytani. An gane ko? Tun a wannan gaba malamai suka fa'idanci cewa waɗannan abubuwan da Allah ya zano gaba ɗayansu haramu ne, ba sa halatta ga mu'mini. Menene dalili? Saboda Ubangiji Ta'ala ya ambaci cewa dukkan waɗannan ayyuka datti ne. Mai hankali yana buƙatar a ce a jikin shi akwai datti? Kuma bugu da ƙari sai Allah ya ce min amali shaytani, wato daga cikin aikin shaytani, wanda na ɗaya daga cikin hanyoyin da ake gane abubuwan da Allah ya haramta, abinda Allah ya jingina ya ce na shaytani ne, ko abinda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza ai na shaytani ne. An gane ko? Kenan a wannan gaba kusan fuska biyu ke akwai wanda ke nuna haramcin waɗannan abubuwa. Gaba ta farko da ya ce rijisun, datti ne, kamar yadda can Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu innamal mushrikuna najas. Sai ya ce kuma min amali shaytani, daga cikin aiki na shaytani, dan mu kyamaci abin Allah ya jingina shi zuwa cewa datti ne daga cikin aikin shaytani. Fajitanihu, Ubangiji Ta'ala ya ce ku nisanci waɗannan abubuwa. Wannan kaga umarni ne Allah ya mana kai tsaye cewa mu kaulace ma dukkan waɗannan abubuwa da aka zana, giya da caca da wato bauta ma wani Allah da kibban duwa. Sannan sai ya ce la'allakum tuflihuna, dan ku rabauta da aljanna a gobe kiyama. Kaga a gaban nan ma zaka fa'idanci haramcin waɗannan abubuwa. Me yasa? Domin duk abin da zai zame maka matsala game da rabauta da aljanna a ranar kiyama, to haramun ne ka aikata shi. Duk abin da zai zame maka matsala a gobe kiyama a matsayinka na mumini, dole ne ka nisance shi, wannan abu bai halatta ba, haramun ne. a takaice wannan shine ma'anar aya. Na'am. Yawwa, da ya ce rijisun min amal shaitan, shin ita giya a iya cewa najasa ce? Giya ba najasa ba ce ba, an gane ko? A magana mafi inganci, domin akwai abubuwa kamar kusan guda takwas wanda wani lokaci mun zana su, wanda da yawa daga cikin jama'a suna fahimtar cewa najasa ne, alhali ko a hakikanin gaskiya ba najasa ba ne ba, kamar yadda dalilai suka tabbatar. To giya tana daga cikin waɗannan abubuwa guda takwas. Dan giya ta zuba a jikinka, ba maganar sai ka wanke za ka yi sallah. Su wanda suka ce giya najasa ce, ka'ida suka gitta na cewa duk abin da Allah ya haramta najasa ne, an gane ko? Duk abin da yake haramun suka ce najasa ne. Kullu haramin najisun, suka ce dukkan abu wanda yake haram suka ce najasa ne. Shi kuma a ka'ida ba kowane abu ba da Allah ya haramta za a ce masa najasa, sai dai akasin haka kenan, kullu najisin haramun, dukkan najasa haramun ce. Amma walaysa kullu haramin najisan. Dalili anan zinari, sanya zinari ga namiji musulmi shin halaka ne ko haram ne? Haramun ne. Shin yanzu musulmi idan ya sanya sarka ta zinari a wuyansa, sai mu ce ya sanya najasa sai ya wanke? Yanzu gunki haramun ne, idan ka dafa gunki za mu ce ka dafa najasa sai ka wanke hannunka? To ire-iren wannan suna da yawa. Don haka ka'ida ba dukkan abin da Allah ya haramta za a ce najasa ne. Ita giya Allah ya haramta ta saboda illa, micece illar? Illa ta farko daga cikin illolin da Allah ya haramta giya, domin tana wato gusar da hankali, shi kuma hankali babbar ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, wanda kiyaye shi ya zama wajibi, domin duk abin da zai taba hankalinka to haramun ne ka kusance shi. Saboda giya tana taba hankali, Allah ya haramta ta, amma ba dan kasancewar cewa ruwan giya najasa ne. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, lokacin da wannan aya ta sauka wadda take tabbatar da haramcin giya, suna da wato goruna ko kuma mu ce tuluna waɗanda suke na giya, sun tanade ta tatsumama, ana jiran ta kai lokacin tsada a sayar da ita. Allah ya turo saƙon cewa an haramta giya daga yau. Suka fito da wannan tuluna na giya akan titi, daga cikin titunan Madina aka yi ta bulbule wannan giya, sai da aka yi koramar ta. Inna jasa ce sun fito da ita kan titi, sai ringa zubar da ita inda jama'a suke bi suna wucewa. Don haka kenan a magana mafi rinjaye, giya ba najasa ba ce ba, amma haramu ce Allah ya haramta ta, illar da ta sa Allah ya haramta ta domin tana taba hankali. Yanzu misali, wanda ya yi sallah da tiramula a jihu, sai a ce sallah ba ta yi ba, ya yi sallah da najasa? Kaga ya tiramul ku haramun ne, tunda an gano yana da illa, duk da cewa asalin shi ne magani ne, wanda an ƙayyade bakin gwargwadon abin da jikin ɗan adam zai iya ɗauka wanda zai masa magani. To amma mutane sai suka maida shi ƙwaya, suke shan abin da ya wuce ka'ida, an gane ko? Misali, in ka sha shi da sunan bakin gwargwadon yadda likita ya kiyasta maka, ya nuna maka ga abin da za ka sha, to in ka sha ba ka yi laifi ba. Amma in ka wuce abin da wannan likita ya ƙayyade maka, ko kuma ka sha da nihin kai maye, ko da guda ɗaya ne ka sha, ko da ɗanɗana ne kai, in dai da nihin kai maye, to wannan da kai da wanda ya sha giya duk ɗaya. Kamar irin su valium, ai maganin bacci ne, wanda kuma likita ya nuna gwargwadon abin da dan adam yake iya sha. To amma wasu sai suka maida shi kwaya suke shan adadin da ya wuce ka'ida sai ya sanya su mai. Kaga duk wanda ya sha abin da ya wuce ka'ida da nihin yayi mai, to wannan kuma haramun ne, ya zama giya, ya zama kwaya. To kasancewar anan in har akwai magani, maganin da zai tsaya matsayin shi, dole ne hukuma ta dau matakin hana shigowa da shi kwata-kwata, a dau doka akan hana shigowa da shi. Me yasa? Saboda a kiyaye hankulan jama'a, domin amana ce duk abin da aka san zai taba lafiyar jama'a, to wannan dole ne a dau mataki akan shi. Alhamdulillah, duk da cewa a yanzu an dau matakai game da su waɗannan ƙwayoyi. Na'am.
Wannan zama abin da caca da kuka ce.
Eh.
Dili ko dam ko belot, ana sa su cikin caca.
Wai kamar irin su dara ta ƙodago, irin su kos, an gane ko, shi ne yake cewa kamar su belot. Irin su wannan dam da ‘ya’yan lido, shin ana iya kiran su caca? Suna iya zamantowa caca in har an haɗa kuɗi an sanya lada. Kenan a nan kuma haramcin ya zama ta fuska biyu, ga haramcin caca, ga haramcin wato shine shatranj, wasa wanda yake mai bata lokaci, mai tozartar da lokacin bawa, wanda shi ma haramun ne. Wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, duk da cewa abin mu bashi dangane da ingancin hadisin, na cewa da kai wasa da ƴaƴan dara, gara ka je ka sanya hannunka a cikin wato naman alade da jininsa ka fito da shi. An gane ku? ‘Ya’yan dara haramun ne, ya haɗa ɗiyan lido wanda mata suke yi da kos da dam da irin su darar ƙodago da sauransu, irin su bul da ake jefawa da sauransu, wannan dukkansu tafiyarsu ɗaya. ‘Ya’yan dara sunansu. Waɗannan abubuwa ne na tozartar da lokaci, wanda babu amfani na rayuwa a cikin shi balantana na addini. Shi kuma lokaci kima gare shi, dole mumini ya san kimar lokacinsa, ya kiyaye lokacinsa. Duk wani abin da zai bata ma lokaci, to ka kaurace masa. Domin ɗan adam sai ya yi nadama a ranar kiyama akan daidai da lumfashi ɗaya tak da ya wuce shi, ba tare da ya aikata aikin da zai kusantar da shi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana, kwanukan rayuwa babbar ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jaddada mana, kuma kowa sai Allah ya tsida shi a ranar kiyama, ya masa tambaya dangane da kwanukan rayuwarsa a cikin mi ya gama su. Ya gama kwanukan rayuwa a cikin abin da ke akwai amfani na addini da na rayuwa, ko kuma ya gama kwanukan rayuwarsa a cikin abubuwan da babu amfani na addini ko na duniya? Wai ka ɗauki kuɗi ka ba mutum ya je yana kasuwanci da su, abinda aka samu na riba a duk ƙarshen sati ku raba, ko kuma a ƙarshen wata ku raba. To tambayar mu anan, ana raba asara da shi ko ba a raba asara?
Ana raba asara.
A ka'ida akwai nau'in kasuwa wanda ya halatta, wanda ake kiran shi da Hausa baranda. Ka ɗauki kuɗi ka ba mutum, sai ka nuna masa ga nau'in kasuwar da za a yi, ko shi ya kawo bayani ya maka cewa ga wata kasuwa wanda alhamdulillahi ana samun riba gwargwado. In ka yarda ka amince da wannan kasuwa da ya baka labari, to kakan iya ɗaukan kuɗi ka bashi a je a yi wannan kasuwa da ya faɗa maka, kuma a nan kana da damar da za ka masa sharuɗa. To banda wannan kasuwa ta atamfafa ba abin da za a yi misali, kuma ba maganar wato shi ne ba da bashi, ba maganar kaza, ba maganar kaza, duk sharuɗa waɗanda ba su saba ma shari'a ba, kana iya gitta masa sharuɗa. Wannan kasuwa sai a je a yi, in ma duk ƙarshen sati ko ƙarshen wata ko ƙarshen shekara, a zo a yi lissafi. Idan uwar kudi ta huto, misali ka bashi miliyan guda a je a yi kasuwa, idan aka ware wannan miliyan uwar kudi, duk abin da ya hayo na riba kuma sai a raba bakin gwargwadon yadda kuka yi yarjejeniya. In kun yarjejeniya, za a kasa riba tsaka, kai ka daure bi, shi ya daure bi, wannan ya halatta. Ko a kasa riba kashi uku, kai mai kudi ka dau kashi ɗaya, shi ya dau kashi biyu, ko kai ka dau kashi biyu, shi ya dau kashi ɗaya, wannan duka ya halatta bakin iya abin da kuka yi yarjejeniya. Kuma wannan abin da aka bada a yi kasuwa, a ciki zai ringa ci, yana sha, yana bukatun shi, amma bakin gwargwado ba tare da wuce iyaka ba. Kuma dole ne ya kiyaye wannan dukiya. In yayi ganganci ya hallakan maka da dukiya, ko ya je ya shiga wata kasuwa ta daban wadda kai ba ita kuka ce a yi, ya hallaka ma dukiya, to dole ya rama. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna cikin kitabu sau. Amma ƙarin bayani akan wannan matsalar, akwai wani nau'in abu wanda ya yaɗu a cikin jama'a a yanzu, musamman a nan da wasu 'yan shekaru. Akwai mutanen da suke tattara kudaden jama'a kawai. Wannan ya kawo jika 500, wannan ya kawo miliyan guda, wannan ya kawo jika 100, wannan ya kawo jika 50. An zuba kawai, wai in ka ba da jika 50 a duk sati za a baka riba, ko jika 2.5 ne za a baka, wanda ya ba da jika 100 a duk sati sai a bashi jika 5. Wanda ya haka bakin gwargwadon yadda suke. Haka suke yin wannan, kuma ba maganar kai baka san asara ba, in ka tashi sai ka je ka janye hannun jarinka. Iya kawai abinda ka sani, ka ba da jika 100 a duk sati jika 5 za a kawo maka. Kaga wannan mu'amala ce wadda take haramtacciya, ita ce irin mu'amalar da bankuna waɗanda suke ba na musulunci ba suke yi. Kai baka san ba kasuwar me ake, ba yarjejeniya kuka zo aka yi ba. Kai ka kawo, shi ya kawo, shi ya kawo. Kuma kai kawai riba ka sani, baka san asara ba. Irin haka ya yawaita a cikin jama'a. Don wanda abin ya auku a kan shi yake bani labari akan haka. Ya ba da kudin shi, yana zaune kawai ya miƙe kafa, wai duk sati ga kaza za a kawo mishi riba, wai ya ba da kudin shi wajen ana kasuwa da su. Wato darasi da ya gabata, muna cikin kitabu sau, mun tsaya ƙarshen babi na 27, kai tsaye insha Allahu ta'ala za mu tashi farkon babi na 28. Qala Abu Abdullahi Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah, babu qawlin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن وابن أبي الحسن البصري لا بأس بالصعود للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتهل. وقال عطاء وابن أبي رباح إن تمضمض ثم أفرغ ما فيه من الماء لا يديره إن لم يصدر دريقه وما بقي فيه ولا يمرق الإلك فإن اصدر دريق الإلك لا أقول إنه يفدر ولكن ينهى عنه فإن استنثر فدخل الماء وحلقه لا بأس لأنه لم يملك. Al-Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa ke faɗa cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idza tawadda, manzon Allah ya ce idan ɗayan ku na arwalla, an gane ku kenan, idza tawadda ba idan zai yi arwalla ba, a'a idza shara'a fil wudu, idan ya fara arwalla kenan ya kai kan gabar da ake shaka ruwa, manzon Allah ya ce fal yastanshiq bi makhirihi ma'a, manzon Allah ya ce ya shaka ruwa da hancinsa. lafazin falyastinshik an ciro shi ne daga alistinshak. Idan aka ce alistinshak, wato shine mutun ya ja ruwa da lumfashinsa domin ruwan ya shiga cikin hancinsa. Sannan dawo da shi shine ake kira da alistinsar, wanda mutun yake dawo da ruwan da ya shaka da lumfashinsa. To shine anan yace idza tawabba'a, idan da yankuna arwalla, manzon Allah yace falyastinshik bi makirihil ma'a, wato ya shaka ruwa da hancinsa. Lafazin mankir wato shine kofar hanci kenan. Kofar hanci ita ce ake kira da mankir. Sai yace walam yumayyiz baina as-sa'imi wa ghairihi, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan fada ta shi bai bambanta tsakanin mai azumi da wanda baya azumi. Asalin shi wannan hadisi yana cikin wato sahihu Muslim, an gane ku? Hadisin shi baya kan sharadin al-Imam al-Bukhari, dan haka bai fitar da shi ba, amma da yake hadisi ne wanda yake sahihi, sai malam ya gina tarjumar wannan babi da shi. Yace babi ne wanda ke bayani game da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan dayanku na arwalla, manzon Allah yace falyastinshik bi makhirihil ma'a, wato ya shafa ruwa da hancinsa. Sai malam yace walam yumayyiz, wannan fada ce ta malam, an gane ko? A karkashin hadisin malam tuntuni ya fita da hukunci, shine yace walam yumayyiz baina sa'imi wa ghairi, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi bambanta tsakanin mai azumi da wanda baya yi. Malaman suka ce rashin bambantawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsakanin mai azumi da wanda baya azumi, wannan a wajen asalin shaka ruwa a cikin arwalla kenan. Yanda aka wajabta ma wanda baya azumi, haka mai azumi an wajabta masa in yana arwalla ya shaka ruwa. Domin a magana mafi rinjaye, shaka ruwa wannan wajibi ne da kurkurar baki, domin suna daga cikin jumuldar fuska da Allah ya ce fagsilu wujuhakum, wanda sai in an koma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za a gane wajibcin haka, tare da cewa da yawa daga cikin malamai sun tafi akan kurkurar baki da shaka ruwa sunna ne. Dan haka muka yi magana kenan akan wajibci kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen asalin wajibta ma mai arwalla shaka ruwa, to bai bambanta tsakanin mai azumi da wanda baya azumi. Amma a inda aka samu bambanci shine a wajen kai gaya. Shi wanda baya azumi an sunnanta masa ya kai gaya a wajen shaka ruwa, in ya shaka ya ji ya shiga sosai. Amma shi wanda yake azumi ana buƙatar in zai shaka ruwa ya shaka sama-sama, kar ya kai matuka. Kamar yanda yake cikin hadisi ingantacce wanda wato ashabu sunanil arba'a suka fitar da shi ta hanyar Laqid ibn Sabira, Allah ya kara masa yadda, ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da ni asbigil wudu'a wa khallid baina al-aswabi wa balig fil istinshaq illa an takuna sa'ima. Manzon Allah yace masa asbigil wudu'a, ya kai Laqid, manzon Allah yace ka cika arwalla, an gane ko? Ka cika arwalla, ma'ana ka zo da dukkan abin da aka shar'anta a cikinta bakin gwalgwalon ikonka. Sai yace wa khallil baina al-aswabi, manzo Allah yace ka tsatsehe tsakanin yatsotsinka, ma'ana ka sa yatsotsinka ko ina sai ruwa ya shiga na hannu da na kafa. Sai yace wa balig fil istinsha, manzo Allah yace ka kai gaya a wajen shaka ruwa. Sai ya toge sai yace illa an takuna sa'ima, sai dai in ka kasance kana azumi kenan kada ka kai gaya. Kenan nan fadar malam da yace walam yumayyiz baina as-sa'imi wa ghairihi, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bambanta tsakanin mai azumi da wanda baya yi, sai mu ce kenan a wajen asali shine wajen shaka ruwa. Yanda kenan aka shar'anta ma wanda baya azumi, haka mai azumi in yana arwalla sai ya shaka ruwa, kada ya ga cewa azumi yake ba zai shaka ruwa ba, dan kada je ya wuce masa. Abinda ba a bukata shine ya kai gaya. Shine malam sai ya shigo da asarkin Al-Hasan, yake cewa la ba'sa bis sa'udi lis sa'im. Hasan al-Basri Allah ya ji kansa yake cewa ba laifi wato game da diga magani ga mai azumi. As-sa'udi shine diga magani, an gane ko kaman irin magani na ciwon ido da ake digawa, ko na ciwon kunne da ake digawa, ko kuma a hanci da ake diga magani. Ba laifi mai azumi kina yana iya diga magani sawa'an na ciwon ido ko na mura ko kuma wanda yake na ciwon kunne. Waɗannan su ne dai ƙofofi waɗanda suke na kan ɗan adam wanda ake diga magani, in ma ido ko hanci ko kunne. To wannan shine ake kira da sa'ud. Shine yace la ba'sa bis sa'udi lis sa'im, ba laifi game da diga magani ga mai azumi. Amma sai yace illam yasil ila halki, in maganin baya saduwa zuwa makogoran shi. In dai baka jin shi a makogoranka, to ya halatta a diga. An gane ku? Tare da cewa wasu malamai suna ganin cewa ko da zai je makogoro, wannan ya halatta ga mai azumi, domin baya tsayawa a matsayin ci da sha. Magani ne ka diga ya biyo ta wata hanya, an gane ku, ya zo makogoro. Shi kuma abinda aka haramta ma mai azumi shine al-akal wa shurb, ci da sha. Wanda ci da sha su kuma hanyar su shine baki, ko kuma ta hanyar jini da ake sanya siram, wanda ita tana tsayawa matsayin ci, tana tsayawa matsayin sha, don haka ita ma ba ta dacewa ga mai azumi. Shine sai yace wa yaktahil, yace kuma mai azumi yana iya sanya kwalli. A takaice musamman balantana maganin mura wanda shakawa ne ake, waɗannan dukkan su ba sa daga cikin abubuwan da suke karya azumi. Amma tare da cewa a nan shi faɗar Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri, sharadi yace in baya zuwa makogoro, kenan in yana zuwa makogoro, kenan mutum ya kaurace masa shine ya fi dacewa. Wa qala Ata, wato Ata ibn Abi Rabah, sai yace in tamagumaba, wato idan mai azumi ya kurkure bakinsa, thumma afraga ma fi fihi min al-ma'i, sannan wato ya zubar da abin da ke cikin bakinsa wato na ruwa, bayan ka gumtsu ruwa ka kurkura sannan ka furzar da shi, shine yace la yadiruhu, yace wannan baya cutar da shi. Kenan menene baya cutar da shi? Kenan sauran abin da yake bakin shi kenan wannan na ruwa wanda yake ya hadu da wato abin miyansa. Sai yace illam yasdarid wato riqahu, in har bai hade miyansa ba, kenan miyan wanda yake gauraye da ruwa bayan furzawa, shine yace wannan ba zai cutar da kai ba. Kenan ba a buƙatar mai azumi idan ya kurkure bakinsa kai tsaye, kenan miyan da yake bakinsa wanda yana da gauraye, wanda yana gauraye da sauran ruwan da ya gumtsa ya hade shi, shine yace yace in tamagumaba, wato in mai azumi ya kurkure bakinsa, thumma afraga, sannan ya zubar ma fi fihi, abinda ke cikin bakinsa, min al-ma'i, na ruwa, yace la yadiruhu, wannan baya cutar da shi. Lafazin yadir fi'lul mudari' ne, an ciro shi daga dara yadiru sai ka ce dairan, an gane. A wata nuska ana samun la yadiruhu, shi kuma min darra yadiruhu sai ka ce durran. Sai yace in lam yasdarid wato riqa, wato in har bai hada miyansa ba. Sai yace wa ma za baki ya fifihi, to wani abu ne zai rage a cikin bakinsa wato na ruwa bayan ya furzar da wannan ruwa da ya kurkure baki. Ai babu abin da zai rage. Kenan tunda babu abin da zai rage, in ya hada miyansa, kenan wannan hada miyan bai cutar da shi ba. Idan ka kurkure bakinka kai tsaye, to wannan a magana ta farko kenan ta shi aba, kenan kada ka hada miyanka, tunda yace la yadiruhu illam yasdarika, in har bai hada miyansa ba. Sai yace kuma wa ma za baki ya fifihi, menene zai rage a bakin shi kenan na ruwa bayan ya furzar da shi? Kenan dan ya hada miyansa babu wani laifi tare da shi, azumin shi yana nan, ba abun da ya shafe shi. An gane ku? maganar tashi kamar tana da zirhin ma'ana. A farko yana nihin cewa in mai azumi ya kurkure bakinsa, sannan ya zubar da wannan ruwa da ya gutsa, sai ya ce la yadiruhu illa yazdar riqa, yace bai cutar da shi ba, ba zai cutar da shi ba in dai bai hada miyan ba. Abin da yake nihi kai tsaye in ka kurkure baki ba a buƙatar ka hada miyanka. To anan kenan, in ka hade kuma menene matsayinka? To koda ka hada, ka hade to azumin ka yana nan, ba abin da ya cutar da kai. Tunda me yace wa ma za baki ya fifihi, yace to bayan ya furzar da ruwan menene zai rage a bakin shi na ruwa? Kenan banda me yau babu abin da yake bakin ka. Kenan abin da zamu fahimta kenan a maganar shi, akwai karhancin kai tsaye bayan gama kurkurar baki mutun ya hada miyansa. Amma in ya aikata haka, to wannan mai cutar da shi ba azumin sa azumi ne ingantacce, saboda kurkurar bakin sashi aka yi. Sai ya ce fa inizdarada wala yamdugul ilk, yace mai azumi ba zai tauna duk wani abu da ake tauna shi, saboda wata ɗabi'a ta ɗan adam ta jin daɗi. Kaga ai mu nan a ci gaban rayuwa abinda ake taunawa ana tauna kamar shingon, wanda ana tauna ta kasancewar wani lokaci idan ka ci abinci ya ɗan ma kabe-kabe a ciki, to idan kana tauna shingon zuwa jimawa sai ka ji cikinka ya saki da sauransu. To su a wancan lokaci akwai abubuwan da ake tauna su, kamar misali akwai irin su lubban, wanda itaciya ce wanda kuma nau'i ne na turare, da irin su almustaka da sauransu, su ne suke taunawa. Wasu abubuwan suna tauna su a sunan cewa suna da ɗanɗano da wani ruwa da yake fita daga jikinsu, sai su ringa tsotsa, kamar yadda shingon ai tana da zaki ake tauna ta. Akwai wanda kuma kawai taunawa ne ake dan dai a ringa motsa baki ya zamanto abin da yake cikin ciki ya saka, kuma alhali ba shi da wani abu da ake zuka a jikin shi. To wannan gaba ɗaya duk wani abin da ake taunawa, hatta da shingon zaka iya kiranta da sunan al-ilk. Shine yace walayam mugugul ilk, yace ba zai tauna duk wani abin taunawa shi mai azumi, kenan an karhanta masa haka. Idan kwa ya tauna wani abin taunawa, fa inizdarada, yace riqal ilk, in har ya hade yin wato wannan abin da ya tauna, yace la aqulu innahu yufdir, yace bazan ce ya karya azumin sa. Kenan wannan ana maganar abin da ake taunawa wanda babu wani dandano, wani ruwa da ake zuka daga jikin shi, kawai ana taunawa ne ba dan yana da wani dandano ba, illa kawai miyan bakin ka. Yace in har mutun ya tauna wani abin da ake taunawa ya hada miyansa, yace la aqulu innahu yufdir, bazan ce ya karya azumin sa ba, sai yace walakin yunha anhu, sani dai an hane shi game da haka bai dace ba ga mai azumi. Kamar misali yanzu a ce shingon ce ba ta da wani ɗanɗano, ba ta da komai, a ce mai azumi yana tauna ta, babu wani abin da kake zuka a jikinta na zaki ko wani abu na daban, illa kawai miyan bakinka a sanadiyar taunawar da kake yana taruwa. In ka hada wannan miyau azuminka yana nan, ba abin da ya same shi. Amma an karhanta ka hade wannan miyau, in miyau ya taru ka fuzzar da shi. Sai ya ce fa inistansara, idan har mai azumi wato ya shaƙa ruwa ya hatar da shi, domin lafazin al-istinsar kamar yadda bayani ya gabata, in ya kadaita yana daukan ma'anar shaƙa ruwa da hatar da shi. Idan ku suka hade da al-istinshaq, aka ce al-istinshaq wal istinsar, shi al-istinshaq yana daukan ma'anar kenan shine shaƙar ruwa, ka ja shi da lumfashinka domin ya shiga cikin hanci. Al-istinsar sai ya dauki ma'anar kenan shine hatar da ruwa. Amma in lafazin al-istinsar ya kadaita, to na daukan ma'anar shaƙa ruwa da hatar da shi, kamar yadda ya kadaita ana. Shine yace fa inistansara, idan mai azumi ya shaƙa ruwa, fa dakhala al-ma'u halqahu, wato ruwan ya shiga cikin hancin makogwaransa. An gane ko? da ya shaka ta hanci sai jiruwan ya zo makogoransa yace la ba sa malan yace ba laifi li annahu lam yamlik a wata nuska ba a samu li annahu sai aka rubuta lam yamlik kawai an gane ko me yasa saboda bai mallaki kansa ba abin ya rinjaye shi an ce ya shaka ruwa amma da ya shaka ruwan sai ya wuce masa sai ya jiruwan a makogoransa to wannan bai mallaki kansa ba kenan azuminsa yana nan ba abin da ya shafi azuminsa don haka dai a takaice wannan babi malam ya buɗa shi da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake nuna mana kada kaga cewa kai azumi kake ba za ka shaka ruwa ba don tsoron kada ya wuce maka to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bambanta tsakanin mai azumi da wanda baya azumi a wajen asali game da shaka ruwa kenan yanda wanda baya azumi yake shakawa haka shi ma mai azumi shakawa yake iya abin da yake bambanta su shine kai gaya shi wanda baya azumi ana bukatar ya kai matuka kamar yanda wancan hadisi na laqi ya tabbatar da haka amma duk wanda yake azumi to wannan ba sunnan ta masa ba kai gaya a wajen shaka ruwa babun idza shama fi ramadan ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفع من أفطر يوم من رمضان من غير إلا ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه وبه قال ابن مسعود رضي الله عنه وقال سعيد بن المسيب والشعبي وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وابن يزيد النخعي وقتادة وابن دعامة السدوسي البصري وهمات وابن زيد بن درهم يقضي يوما مكانه قال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى وابن سعيد الأنصاري أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أنه أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه ترق قال مالك قال أصبت أهلي في رمضان فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق فقال أين المهترئ قال أنا قال تصدق بهذا واتوانا بابيني وانكي بياني جمدا متمندا يتارى دئيال انسا اتكيني نرمدان منيني حكنش انسا mun san da cewa shi azumi na daga cikin ma'anar azumi yanda Allah ya shar'anta mana shine kamewa game da shahawa ta baki da shahawa ta gaba baya halatta mai azumi ya ci wani abinci ko ya sha wani abu ya sha haka kuma baya halatta ya sadu da iyalinsa a cikin yini wanda yake na Ramadan to shine nan malam yace babu wannan babi ne na musamman idan jama'a fi ramadan idan mai azumi ya sadu da iyalinsa a cikin yini na ramadan kenan fa ma hukumu menene hukuncin sa shine sai ya ce wa yufkaru an abi hurairata radiyallahu anhu rafa'a wato ana an ambata daga abu huraira Allah ya kara masa yadda rafa'a ma'ana ya daukaka sanadin hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya ji manzon Allah ya faɗa masa wanda bayani ya gabata kasancewar malam yana amfani da irin wannan lafazi ma'ana sigatut tamrid wani lokaci ana amfani da ita akan hadisin da ba ka da tabbacin ingancinsa wanda kana da ɗan ɗaɗɗar game da ingancinsa to sai ka zo da siga ta tamrid ka ce an ce kaga da yace wa yuzkaru ana ambatawa ana fada daga Abu Huraira cewa yace manzon Allah yace cewa an ce kaga ai baya nuna cewa tabbas haka ne to dan haka duk hadisin da baka san ingancin shi ba to haka zaka zo da siga ta tamrid ka ce an ce wa yuzkaru ko ka ce wa yuhuka ko kuma kila ko kuma ruya ko wa yurwa to tare da cewa a cikin shi wannan littafi akwai hadisi wanda wannan hadisi ne kamar wanda yake muallaq tunda malam bai zo da sanadin shi ba akwai muallaq wanda yake majzumu bihi akwai kuma wanda yake ghairu majzumi bihi to dan haka shi al-Imam al-Bukhari anan wannan hadisi ya zo da shi amma kasancewar malam bai amince masa ba an gane ko shine yace wa yuzkaru ana ambatawa an Abi Hurairah radiyallahu anhu rafa'a wato daga Abu Hurairah Allah ya karama masa yadda cewa ya daukaka danganan hadisin zuwa ga manzon Allah cewa manzon Allah ya fada masa dan haka in aka ce hadisi wanda yake al-marfu shine wanda aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fada ko aiki ko tabbatarwa an gane ko shine yace wasammi marfu'an mudafan lin nabi kenan duk abin da aka jingina ma manzon Allah shine ake kira da marfu dan haka yin ma su ce raf'un ko kuma su ce rafa'a ko kuma su ce marfu kenan shine anan yace rafa'a ma'ana ya daukaka sanadin zuwa ga manzon Allah shine yace man afdara yawman min ramadana min ghairi illatin wala marar duk mutumin da wato yace a wani abinci ko ya sha wani abin sha ko ya sadu da iyalinsa kenan duk abin da zai bata azumi a cikin yini daga cikin yini na Ramadan min ghairi illatin ba tare da wata illa ba an gane ko wala maradi kuma ba tare da rashin lafiya ba akwai a azar waɗanda suke halitta ma musulmi ajiye azumi wanda bayani ya gabata kusan uzuri shida ne an gane ko akwai irin su jinin al'ada jinin miki irin da bulaguro da rashin lafiya da tsuha da kuma wannan kishirwa wadda take mai tsanani wadda mutum zai iya jimrewa ba wanda ba za ka iya kai azumi ba waɗannan uzuri shida su ne suke sanya mutum ya aje azumi farko dai akwai rashin lafiya uzuri na biyu bulaguro uzuri na uku jinin al'ada uzuri na hudu jinin biki mace uzuri wanda yake na biyar wato shine dattijantaka da tsufa uzuri wanda yake na shida wato shine kishirwa ko yunwa wanda suke masu tsanani wanda mutum ba zai iya kai azumi ba to wannan mutum yana iya aje azumi kenan anan da yake min gairi illa ba tare da wata illa kenan sai ka zamo wadancin guda biyar kaga dan jinin al'ada ya zo ma mace ta aje azumi ba laifi ba tai ko jinin biki in bulaguro ya kama mutum ya aje azumi ba laifi ba in tsananin kishirwa ko tsananin yunwa yana tsoron hallaka a karan kansa ya kasa kai azumi wannan ba laifi bane ba an gane ko jinin al'ada da jinin biki sai ka jimilce su abu daya na shiddan shine wannan shayarwa ciki da shayarwa an gane ciki da shayarwa su ma sai ka jimilce su abu daya shine cikon na shidda to shine yace min ghairi illatin ba tare da wata illa ba wala maradin yace ba tare da rashin lafiya ba lam yaqdihi siyamud dahri wa insama wato azumtar zamanin sa gaba daya ba zai rama masa wannan azumi ko da ya azumce shi kaddara cewa za ka yi shekara 100 a duniya bayan balagar ka azumi ya zama wajibi a kanka ka sha azumi daya in ka shekara 80 kana azumi wannan azumi na shekara 80 ba zai raba ma azumi ɗaya da ka karya shi ba tare da sababi ba tare da illa ba an gane ko abinda hadisi yake nihi kenan lam yaqdihi siyamud dahri wa insama azumin zamani gaba ɗaya rayuwarsa gaba ɗaya inda zai yi azumi to ba zai rama masa wannan azumi ɗaya da ya karya ba tare da sababi ba tare da dalilin da ya halitta a ajiye azumi wannan hadisi kamar yanda ashabu sunan sun fitar da shi wasu daga cikin magabata sun inganta shi irin su Ibn Khuzaima illa kasancewar kamar yanda shi al-Imam al-Bukhari yake fada a cikin littafin sa na at-tarikh, yake cewa wannan hadisi wanda ya kadaita da shi shine wani marwayi wanda ake kiran shi Abul Mudawwas, shi Abul Mudawwas ko kuma Abul Muqawwis shine malam sai yake cewa al-Imam al-Bukhari yace ban san da cewa mahaifinsa yana da jin hadisi daga Abu Huraira Allah ya karra masa yadda illa tafarku kenan al-Imam al-Bukhari bai tabbatar da cewa akwai haduwa tsakanin Abu Huraira da mahaifin shi wannan marwayicin Abul Mudawwis. Illa ta biyu wato shine kasancewar a cikin sanadin hadisin akwai marwayici shine wato Habib ibn Sabit, wannan malamai sun yi sabani mai yawa akan shi. Duk hadisin da aka samu sabani akan marwayici to wannan ana kiran shi muqarrib. Sannan illa ta uku kasancewar shi wannan Abul Mudawwis wato akwai shahalatul hal, an san shi amma ba a san bahalin shi. Waɗannan illoli guda uku su ne illolin da suka sanya al-Imam al-Bukhari ya raunana wannan hadisi. An gane ko a taƙaice dai hadisin shi bai inganta ba, amma kar ka yi gaba ka ce a cikin Bukhari akwai hadisi wanda yake sahihi. Al-Imam al-Bukhari inda ya yarda da shi da sanadin shi zai zo, ko kuma ya zo maka da sigatul tamrid, wannan siga ta ta'liq wanda yake majzumun bihi. Yanzu kamar misali a baban da yace me yace babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama idza tawadda'a falyastanshik bi makhrijil ma, baban da yake bayani game da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, shin anan ya jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama maganar ko bai jingina masa ba? Ya jingina masa, me yasa? Saboda ya yarda da ingancin hadisin amma baya kan sharadin shi, dan haka bai shigo da shi ba a cikin littafi. To wannan yana daga cikin ire-iren da wasu da sauransu wanda wasu malamai suka yi na kadin littafin al-Imam al-Bukhari suka ce akwai hadisai waɗanda suke ba su inganta ba, amma malamai sun maida musu martani ɗaya bayan ɗaya a duk inda aka ma al-Imam al-Bukhari bi ta da kulli. Bayan an tsaya an yi bincike sai a gano cewa al-Imam al-Bukhari shi yake da hujja, shi ya kada. Kamar yadda al-Imam Suyuti yake cewa wan taqadu alayhi ma yasira fa kam tarana wa huma nasira, malamai sun yi nakadin wasu hadisai ɗan kadan daga cikin hadisan Bukhari da Muslim, amma wato an samu malamai da yawa wato sun kawo musu dauki kenan, sun ba su karfin gwiwa akan bada amsa akan madadin su akan abin da suke nihi da hadisan. To shine anan kenan sai ya ce wa bihi qala ibn mas'ud, wato da wannan fada kenan Abdullahi dan Mas'ud shi ma ya fada, yake cewa duk mutumin da wato ya karya azumin sa a cikin watan Ramadan ya ci abinda bai dace ba mai azumi ya ci abinci ko ya sha ko ya sadu da iyalinsa ba tare da wata illa ba, Abdullahi dan Mas'ud yake cewa azumtar zamanin sa gaba ɗaya ba zai wadatar da shi ba. An gane ko? Har ya kai lokacin da zai haɗu da Allah, duk abin da ya rage iya kwanukan rayuwarka da za ka ci gaba da azumi to ba zai tsaya maka ba matsayin azumi ɗaya tak da mutum ya karya ba tare da dalili ba. Shi ne wannan Abdullahi dan Mas'ud ya ce sai ya kai ya haɗu da Allah, in ya ga dama ya azurtar da shi, in ya ga dama kuma ya gafarta masa. Sai ya ce wa qala Sa'id ibn al-Musayyab al-Makhzumi da al-Imam al-Sha'bi shine Amir ibn Sharahil da ibn Jubair shine Sa'id ibn Jubair al-Majirin Abdullahi dan Abbas da Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai da Qatada ibn Diyama as-Sadusi al-Basri da Hammad ibn Zaid ibn Dirham, gaba ɗayan su suka ce yaqdi yawman makana, idan mutun ya karya azumi a cikin watan Ramadan to ya rama wato azumin yini guda a maimakon wannan azumi da ya wannan kenan, ka rama wannan azumi kuma ka tuba ga Allah. Limanin yake nihi dangane da shigowa da wannan hadisi da kuma maganganun waɗannan magabata shine ya nuna maka cewa duk mutumin da ya karya azumi a cikin watanin Ramadan to akwai sabani a wajen magabata shin zai rama ko kuma ba zai rama ba an gane ko kaga in ka dauki wannan hadisi yana zamantowa karin hujja ne akan malaman da suka tafi akan cewa duk wanda ya karya azumi da gangan to ba maganar ramuwa akan shi ba maganar kafara in dai ba saduwa da iyali bane bai iya abin da yake kan shi shine tuba ga Ubangiji subhanahu wataala kamar yanda malaman da suka je akan haka sune suka tafi akan duk mutumin da ya bar sallah da ganganci har lokacin da ya fita babu wani uzuri da ya hana shi yinta to shi ma ba maganar ya rama saboda sallah tana da lokaci farko tana da lokaci karshe ga lokacin da aka ce kai kaki sai bayan fitar lokacin kuma waye ce kai dan haka wannan babu wata kafara illa kasancewar tuba ga Ubangiji subhanahu wataala to dan haka kenan wannan hadisi in ya inganta kenan karin hujja ne akan malaman da suka tafi akan cewa duk mutumin da ya karya azumi da gangan to ba maganar ramuwa akan sa sai dai ya tuba ga Ubangiji subhanahu wataala ba maganar ramuwa balantana kafara wannan magana kuma ita ce take da rinjaye sai dai kenan in gangancin da yayi wajen karya azumin sa saduwa da iyali ne kamar yanda kuma wannan dalili ne ya tabbatar da cewa in mutum yayi ya sadu da iyalin shi da ganganci a cikin yini na Ramadan to akwai kafara akan shi mun gane kenan abin da malama yake nihi da yazo da maganganun waɗannan magabata da kuma wancan hadisi kenan akwai sabani wasu suna ganin cewa kwata-kwata inda zaka azumci zamanin ka ba zai rama maka kenan wanda yake kan wannan fada Abdullahi dan Mas'ud waɗannan su kuma daga cikin magabata tabi'ai ne suka ce iya abinda mutum zai rama kenan yini a madadin kenan wannan azumi da ya karya sai ya tuba ga Allah to shine nan ma da sai ya shigo da hadisin wato Abbad ibn Abdullah ibn Subayr na ba da labarin cewa ya ji Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana faɗa inna rajulan lalle wani mutum atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innahu ihtaraqa wato lalle shi a karan kansa ya kona kanshi a Hausa ma faɗa muke wannan ya kona kanshi ni muke nihi da ya kona kanshi ya zo da laifi babba laifin da yake cancanta masa shiga wuta inda rangwamen Allah bai cin masa ba tunda ka ce shi wannan sahabi kamar a tunaninsa yayi aikin da Allah zai iya shigar da shi wuta ya kona shi a ranar kiyama dan haka sai ya kirayi kanshi yake bada labari a madadin kansa cewa innahu ihtaraqa an gane ko faqala kenan sai ya ce innahu wato lalle shi ihtaraqa wato ya kona kansa a wata riwaya sai yake cewa halaktu wato na halaka kamar yanda zai zo a hadisi na gaba qala sai manzon Allah ya ce da shi malak menene ya same ka ma'ana menene ya konar da kai qala sai ya ce asautu ahli fi ramadana yace ya rasulullahi ai na sadu da iyali na a cikin yini na ramadan na kusanci iyali na a cikin yini na ramadan kamar yanda hadisin zai zo da lafazin sa cikakke a babi na gaba nan malam ya zo da shi kenan ta hanya wadda take takaitacciya ya takaita lafazin sai yace fa utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai aka zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi miktali wato da wani sambo yudu'a al-arab shi al-miktal shine ake kiran shi al-arab kenan katan zakumi wanda a Hausa ake ce masa sambo irin wanda ake yankan hatsi kenan ake zubawa a cikin shi wanda ake kala shine in ma ka kiraye shi al-miktal ko kuma ka kiraye shi al-arab shine yace fa utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi miktar sai aka zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani katan sango cike da abinci yudu'a al-arab shi wannan al-miktar ana kiran shi al-arab wannan al-arab da ma'auni ne wanda yake nasu faqala sai manzon Allah yace ainal muhtarik ina wanda ya kona kansa anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da shi akan abin da ya jingina ma kansa eh haka ne kenan ya cancanta kenan Allah ya kona shi in har ya nace akan haka kenan bai tuba ba ainal muhtarik manzon Allah yace ina wanda ya kona kansa qala ana yace ga maka ni ya manzon Allah qala sai manzon Allah yace tasaddaq bi hadha dan wannan je kaka yi sadaka da shi ma'ana je kaka bada shi a matsayin kafara anan a takeice shi wannan bawan Allah Allah ya kara masa yadda ya auka ma iyalinsa a cikin yini wanda yake na Ramadan kaga kuma akan ganganci ne dalilin da yake nuna ganganci ne saboda ya ce innahu ihtaraqa ya kona kansa yanzu misali mutumin da yayi abu akan rashin sani ko yayi akan mantuwa kaga ba zai yi amfani da lafazin cewa ya kona kanshi amma da yace innahu ihtaraqa wannan rina ce wadda take nuna cewa da gangam ne ya auka ma iyalansa ya san da haramcin haka yayi dan haka yazo ya fada wa manzon Allah yace ya kona kansa manzon Allah yace masa to dan wannan ka je kai sadaka to wannan a takeice malam ya shigo da wannan hadisi yana nuna cewa duk mutumin da ya sadu da iyalinsa da ganganci a cikin yini na Ramadan kenan wannan akwai kafara a kansa menene kafara shine kenan dai daga cikin su anan shine ya ciyar da miskinai kamar yadda karin bayani zai zo akan haka tare da cewa wasu malamai suna ganin cewa da wanda ya sadu da iyalinsa da ganganci da wanda ya sha abin sha da ganganci ko ya ci abinci da ganganci dukkan su hukuncin su daya na kansu azumi 61 me yasa saboda wato sun keta alhurma ce ta watan Ramadan an gane ko don haka kuma malamai suka mai da martani suka ce wannan kiyasun ne ma alfari akwai bambanci tsakanin wanda ya ci abinci da wanda ya sha abin sha an gane don haka shi wannan saduwa ne yayi da iyalin shi kuma ya san da haramcin haka mazala sallallahu alaihi wasallama ya ware shi ya nuna cewa ga iya abin da zai yi kenan don haka ba za ka dauko ba wanda ya ci abinci ko wanda ya sha ka kiyasta shi akan wanda yake mushami wanda ya sadu da iyalin shi dan haka a magana mafi rinjaye iya abin da yake wajabta kafara ga mai azumi shine wanda ya auka ma iyalin shi da ganganci to wannan na kan shi yayi azumi 61 ko ya ciyar da miskini 60 ko yayi azumi 60 wannan yayi azumi 61 ko ya yanta bawa ko kuma wato ya ciyar da miskini 60 kamar yadda bayani zai zo nan gaba amma duk wanda ya karya azumi da gangam ta hanyar ci ko sha to wannan iya abin da yake kanshi shine kyautata tuba ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a magana mafi rinjaye إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة عن الزهري وابن شهاب أنه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تؤتكها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل قال أين السائل فقال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد على حرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أدئمه أهلك wato wannan babi ne wanda ke bayani game da mutumin da ya sadu da iyalinsa a cikin yini na Ramadan walam yakullahu shay'un bashi da komai wanda zai iya badawa a matsayin kafara ya ciyar da miskin ne shi bai yada bawan da zai yanta kuma baya iya azumin wata biyu a jere sannan kuma bai yada abincin da zai ciyar da miskin ne fatu siddika alaihi sai aka dau abinci aka bashi sadaka malam yace fadu kafir wannan abin da aka bashi sai ya kafara da shi eh kafara da shi ya ciyar da shi miskin ne mun gane abin da yake ni kenan mutun ne ya sadu da iyalin shi da ganganci a cikin yini na Ramadan ya tabbata ga abin da ke kai shi farko dai yanta bawa to bashi da bawon da zai yanta mataki na biyu yin azumi 60 a jere to kuma baya iyawa mataki na uku ciyar da miskini 60 kuma ba shi da abincin da zai ciyar aka samu wani ya taimaka masa ga ya kaje ga sadakar abinci to in aka bashi wannan sadaka sai ya je ya ciyar da shi ya kafara da shi shine malai yake ne to shine anan ya shigo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa bainama nahnu julusun inda annabi sallallahu alaihi wasallam wato yayin da wato muke zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dabi'ar sahabbai da al'adar su in har sun gama aikace aikacen su da duk wani sha'anin su to babu mazaunin da zaka same su face mazaunin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin su fa'idanci hukunce-hukunce na addini an gane ko kamar yadda Umar yake cewa bainama nahnu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to shine anan yace bainama nahnu julusun inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da muke zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kina wannan yana nuna mana cewa musulmi in har ya gama wasu aikace aikacen shi na bukatun shi wanda yake na rayuwa to ya kamata in zai je mazauni ya tabbatar da cewa mazauni ne inda zai fa'idanci wani al'amari in ma na addini ko na rayuwa kamar yadda sahabbai idan sun gama sha'anin su to babu inda zaka same su face majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma anan malamai suka ce yana daga cikin girmamawa ladabi ga manya maimakon ka ce na kasance tare da wani abin da yafi dacewa ka ce na kasance a wurin wani yanzu misali da ka ce an gane ku misali cewa ina tare da wani kaga ina tare da wani tana nuna cewa kamar martabar ku kusan ɗaya ce amma ka ce na kasance a wajen wani wannan yana nuna cewa akwai girmamawa wannan nan shi yake sama da kai shine yace bainama na tunda kenan in aka yi maganar inda kenan ta kanas kai ne ka tashi ka je wajen shi ka zauna amma mun kasance tare da wani tana iya yiwa kenan ko hanya ce ta hada amma cewa yin amfani da ma'akin shi ma ba laifi bane ba amma abin da yafi dacewa kenan lafazin inda ka ce na kasance a wurin wani shine yace yayin da muke zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza ja'a rajulun yace sai wani mutum yazo kai tsaye yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi mutumin nan kamar yadda wasu malamai suka bayyana cewa shine Salama ibn Sakhr al-Bayyaqi tare da cewa Ibn Hajar Allah ya ji kansa yana ganin cewa shine bai inganta ba me yasa saboda kasancewar akwai shi Salama kin wato yayi zihari ne da iyalin sa a cikin wata na Ramadan kuma ya sadu da ita a cikin dare wanda yake na Ramadan yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya nuna ga halin da yake ciki ya nuna ba shi da halin yan tabawa ba abin da ya mallaka sai wuyan shi kawai baya iya azumi 60 ajire ya nuna cewa ba ga yabo hakurin dai rana ne fa ya kasa yi kuma ya za a yi wata biyu yayi wata biyu yana azumi ajire sannan kuma ya nuna cewa ba shi da halin ciyar da miskin nai a nan shine Ibn Hajar da ya kallo wasu lafuzza ya ce wannan kissa ce daban-daban kenan saboda haka kenan cewa Salama ne wannan shi a fadarsa bai inganta ba to shine ya ce dai wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ya rasulullahi ya manzon Allah halaftu ya ce na hallaka a can cayi innahu ihtarafa cewa ya kona kansa me yasa saboda kasancewar shi a iya kudurinsa da tunaninsa ya aikata aikin da zai iya hallakar da shi Abu Bakiya ba domin ita hallaka da kenan konewa a cikin azabar Allah kenan laifi shine yake jayo kuma wannan dalili ne daga cikin dalilin da yake nuna cewa da ganganci ya aikata aiki inda ba da ganganci bane ba zai ce na hallaka ba kana sai manzon Allah ya ce malaka mi ya hallakar da kai don haka a wata riwaya yake cewa ma a halakaka menene ya hallakar da kai wannan na nuna mana idan mutun ya faɗa maka magana to kai istifsal ko mu ce istifsar ka tambaye shi menene yasa akai kaza kaga da yace ya hallaka manzon Allah sai ya tambaye shi menene ya hallakar da shi ta kan iya yiwuwa shi a tunanin shi abu ne wanda ya janyo masa halaka kuma alhali ba abin da zai hallakar da shi bane shine manzon Allah ya tambaye shi sai ya ce waqa'atu alamra'ati wa ana sa'im yace na abka ma matata alhali ina azumi wannan na nuna mana ladabi daga cikin ladabba na shari'a duk wani abu da ake jin kunyar bayyana shi to abin da ake bukata a yi kinaya dan haka a wata riwaya yake cewa asautu ahadi na sadu da iyalina waqatu alamra'ati anan yace na abka ma iyalina wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da shi hal tajidu raqabatan tutiquha shin zaka iya samun bawa ka yantar da shi idan aka ce raqaba shine bawa asalin kalma ta arraqaba shine wato wuya saboda me yasa bawa idan an kama shi sarka ake sa masa wuya to shine he ake ce masa arraqaba saboda kenan ana da mallakar shi kenan ba yanda zai yi ko kuma in an kama ai hannu ake hadawa a wuya a sanya shi cikin kukumi a daure in an kama fursuna a fagen daga kenan ya zama raqaba ya zama bawa to anan ya hada kenan namiji ko mace a wannan lafazi ne al-Imam Abu Hanifa da wasu malamai suke ganin cewa bawa koda ba musulmi bane ba kenan ya halatta a yanta shi a kafara duk da cewa malamai suka ce wancan kayyadewa da Allah ya fata harir raqabatin mu'mina mu'mina kenan kenan dole in dai kafara ne kenan kowace kafara in dai yanta bawa ne to sai wanda yake mu'mini kamar yanda Allah ya kayyade ya ce qala la sai ya ce ya rasulullahi la yace ba ni da bawon da zan yanta qala sai ya ce fa hal tastati wa anta suma shahrayn mutatabi'ain shin kana da ikon da zaka azunci wata biyu a jere qala la yace a'a qala sai manzon Allah yace da shi fa hal tajidu iqama 60 miskina shin zaka iya samun ikon ciyar da miskini 60 ciyar da miskini 60 kowane miskini kenan a bashi wato abincin da zai kosar da shi qala la yace a qala sai wato Abu Huraira yace fa makasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zauna dan haka wasu malamai suka ce ala tartib ne kenan farko yan tabawa in mutun yana da bawa ko yana da kudin sayen shi to bawa zai saya ya yanta in ba shi da bawa ba shi da kudin sayen shi sai ya sauko mataki na biyu shine yin azumi 60 ajire in ba ya da ikon yin azumi 60 ajire kenan sai ya dawo mataki na uku shine ciyar da miskini 60 kenan dan haka ba akan zabi bane a magana mafi rinjaye duk da cewa wasu malamai suna ganin cewa zabi ne amma ba zabi bane ba shine sai yace fa bayna nahnu ala zalik, yayin da muke kan haka manzon Allah yana zaune, shi wannan sahabi ya koma gefe ya zauna yana jiran ya ga menene zai wakana. Yace uti annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bi araqin fihi tamr, sai aka zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wani katan sanhu cike da dabino, wal araq al miktar, abinda ake nihi da araq shine yace al miktar, an gane kamar yanda a waccan riwaya yace bi miktar yudua al araq, kenan al miktar shine wato al awna al araq, al araq kuma shine al miktar, an gane ku? Kamar yanda abu daya a Hausa zaka samu wannan, zaka samu abu yana da sunaye da dama. Shine sai yace qala, sai manzon Allah yace aina sa'im, wato ina kenan mai tambaya, wanda ya tambaya kenan menene hukuncin sa, ya abuka ma iyalin sa da ganganci. A wannan riwaya sai yace aina al-muhtarik, qala fa qala ana, sai yace ya rasulullahi gani, qala sai manzon Allah yace khudh hadha fa tasaddaq bihi, yace karbi wannan je ka kai sadaka da shi, je ka yi kafara. Faqala ar-rajul, wannan mutum sai yace ala afqara minni ya rasulullah, shin wanda yafi ni talauci zan ba? Nan an shahe kenan hamzatul istifham kenan a ala afqara minni, shin yanzu wanda yafi ni talauci zan ba? Sai yace fa wallahi, yace na rantse da ubangijin da ya halice ni, ma baina labataiha ahlul baiti na afqaru min ahli baiti, yace tun daga gabacin Madina har izuwa yammacinta, yace wallahi gaba daya ban san wani gida wanda yafi gidana talauci. Lafazin labataiha, lafazi ne musanna, mufrad din shi shine laba, in kace labatayn kenan guda biyu. Idan aka ce laba ita ce ake kira da harra, in aka ce harra fuskar kasa inda duwatsu ne da tsakuwa a shimfiɗe shine ake kira da harra kenan, domin daga cikin yankin kasa zaka samu wani wuri kawai duwatsu ne a shimfiɗe, tsakuwa ce a shimfiɗe. Kamar yanzu misali irin wannan tsakuwa da ake yin gini da ita gravel, in ka je dawon da ake dauko ta wuri ne wanda yake da ita ce a wurin, to irin wannan wurin shine ake kira da harra. Ita ko Madina tana da harra guda biyu, gabacin Madina irin wannan tsakuwar ce, sannan yammacin Madina gaba daya haka ne. Shine yace ma baina labatai ha kenan, tun daga gabacin Madina har izuwa yammacin ta, in ma ka kiraye ta harratain ko kuma labatai. Yace ban san da wasu masu gida wanda suka fi gidana talauci. Wannan shine yake nuna dalilin mutun yayin rantsuwa akan rinjayen zaton shi, akan iya abin da yake iya, sanin ka rinjayen zaton ka ba laifi bane kai rantsuwa domin ka karfafa labari. Shi a iya tunanin shi, a iya sanin shi, duk Madina babu gida wadanda yake na talakawa sama da gidan shi. Fadhahika an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama hatta badat an yabu, wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai kilkile da dariya, hatta badat an yabu usida, wato haƙuran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka bayyana, haƙuran da ake kiran su anyab, wanda anyab jami'i ne na nab, an gane ku? Wanda haƙuran dan adam suna da suna, in ka dauki haƙura na gaba biyu a sama biyu a ƙasa, wannan ana kiran su sanaya, waɗanda suke gefin su, waɗanda suke masu tsini, in ka dauka waɗanda suke nan tsini gare su, sune ake kiran su anyab, an gane ku? Waɗanda suke can na ƙuriya matauna su kuma gaba ɗaya sune ake kiran su nawajis, kina yin ka dauki hudu na gaba biyu na sama biyu na kasar sanaya, waɗanda suke nan sai a kiraye su anyab, waɗanda suke can na ƙuriya sai a kiraye su wannan nawajis matauna kenan. To shine anan yace fa bashika annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama hatta badat anyab, manzon Allah ya kilkile da dariya sai da haƙuran shi, waɗanda suke hira ake kiran su a Hausa anyab kenan, waɗannan masu tsini ne da suka bayyana. Wannan na nuna mana halaccin yin dariya kenan, in har dalilin yin ta ya kama, abu ya kayatar da kai, ya baka mamaki, to ba laifi bane mutum ya yi dariya. amma kuma ba a buƙatar mutun ya cika dariya sai abu ya kai matuka a wajen mamaki da wasu abubuwa sannan ake buƙatar mutun ya yi dariya dan haka dariyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din da ya kuce anan menene yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi dariya malamai suka ce wannan bawon Allah farko a furgice zo ya nuna ya hallaka amma sai gashi a ƙarshe ya nutsu ya amuntu har ma ko da yake a dau wannan abinci a bashi bai je ya ciyar da iyalin shi wanda da shi a farko an ce ya hallaka wanda in aka ce kaza za a yi da shi zai mai kauya to amma a ƙarshe an nuna masa ga abubuwan da suke kan shi ya nuna kasawar shi kinan ya samu nutsuwa kuma an bashi abinci an ce ya je ya yi kafara da shi ya nuna cewa ba gidan da ya fi gidan shi da dauci aka ce masa je kaka ciyar da iyalinka manzo Allah ya kirkire da dariya a sanadiyar amintuwar da da a farko ya zo a fice kuma kada sannan sai manzo Allah ya ce masa a cikin ku ahlak ciyar da shi iyalinka a shahid anan kenan in mutum ba shi da abin da zai yi kafara in aka dauke wuta aka bashi ko aka bashi sadaka to wannan abin da aka bashi na abinci shi zai je ya ciyar da shi a matsayin kafara in iyalin shi suna da bukatar wannan abu to su ne zai ba in ya ba iyalin shi kuma kafarar ta yi kamar yadda manzo Allah ya ce masa adiyin ku ahlak je kaka ciyar da iyalinka wannan kuma shine yake kara tabbatar da cewa kenan kasancewar mutum in ba shi wannan kafara ba ta nuna cewa ta sauka kenan ana bin ka bashi har zuwa lokacin da ka samu sauran bayani akan hadisin zai zo a darasi na gaba da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu zalin kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك